استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحبه هي ذات فتك ألا أبيد الثالكي واني أرى رايا مؤسكم وانا ينبتي نلهدي عشرين تشدى بوت الرملانة هجر منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da 15 ga watan Maris shekara ta 2026 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue Dora daga Lajiba Road Angwali ni jihar Kaduna wannan kasa ta mu ta Nigeria. Muna gudanar da tafsirin Al-Qur'ani inda muka kwana a cikin sura ta uku a jerin gwanan surorin Al-Qur'ani suratu Al-Imran. Mun kwana a jiya akan aya ta 109 ajirin tafsirin mu na wannan shekara wannan shine majalisi na 28 zamu tashi akan ayat da Allah madaukaki yace tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq
a'udhu billahi minash shaytanir rajim تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
الله سبحانه وتعالى bayan ya faɗi hukuncin ahlus sunna wal jama'a su ne wanda Abdullahi dan Abbas ya fassara yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun shi su ne ahlus sunna wal jama'a su ne wanda fuskokin su zai yi haske ranar tashin alkiyama saboda su ne suke takaita addinin su akan abinda Allah da manzansa kadai suka yi umarni a bisa da shi. Su kuwa ƴan bid'a shi ne Abdullahi dan Abbas ya fassara su akan su ne wata suwaddu wujuhun su ne wanda fuskokinsu zai koma baki wuluk saboda Allah zai wulakanta su kuma za a kore su daga cikin tawagar mabiyan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai Allah ya ce tilka ayatullah wa'annan bayanan nan da aka koro maka kake ji ka karanta na dokoki na Allah akan wa'anda za su tsira fuskokinsu zai yi haske ranar tashin alkiyama da wa'anda fuskokinsu zai yi duhu ya koma baki wani ayoyi ne na Allah natluha alayka bil haqq. Allah ya ce ina karanta maka shi da gaske ana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna bayyana maka shi tun a duniya da kuma makomansa tun a duniya da kuma lahira. Me yasa Allah ya yi wannan bayani? Sai ya ce wama Allahu yuridu zulman lil alamin Allah baya nufin zalunci ga talakai ga duniya shi sa ya turo dan sako shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ya shude akwai sahabbansa, in sun shude akwai tabi'ai, haka haka har zuwa yanzu wanda Allah sai ya daura ragaman isar da addinin a hannun malamai. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wal ulama'u warafatul anbiya su malamai magada annabawa ne su. Lam yarithu dinaran wala dirhaman su ba su gaji dinari ba balle dirhami innama warathul ilma su malamai gadan ilimi suka yi shi ne saƙon annabawa Allah ya ɗaura musu suka gaje shi wajen koyansa da saninsa da kuma aiki da shi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce faman akhadahu akhadahu bi hazzin wafirin duk wanda ya yi riko da ilimi shi ne saƙon annabawa to ya yi riko da wani kaso yalwatacce ya fi kuɗi ya fi mulki ya fi dukiya ya fi duk wani abin da ka sani a doron ƙasa in malami ya san abin da Allah ya bashi babu wani abu da ya kai shi daraja a wurin Allah babu abin da ya kai shi soyuwa a wurin Allah sa'annan kuma babu abin da ya kai shi soyuwa a wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ya ce wanda ya riko da saƙon annabawa to yayi ruko da wani kaso mafi yalwata mafi tsada a wurin Allah da manzansa, saboda babu wani abu da ya kai ilimi daraja a duniya da kuma lahira. Ko a fadan Allah malamai ne ke zama ba karabiti ba, duk da zuciya tana da amfaninta, mulki yana da amfaninsa, amma ƙasa da ilimi yake. Don duk al'umman da ba su san kimar ilimi ba da darajar ilimi, to ba su san kimar rayuwarsu ba, saboda babu wani abu a duniya da za ka kwatanta shi da ya yi daidai da ilimi, babu shi a duniya. Don da akwai abin da ya fi shi, to da shi Allah zai ba annabawa, saboda a duk duniya ai ba wanda ya kai annabin Allah daraja. To su malamai sun yi gadon abin da Allah ya ba annabawa, to kaga kimarsu da darajarsu ta fi na kowa a doron ƙasa. Wannan baya kore daraja na mai mulki, baya kore daraja na mai sarauta, kuma baya kore a bashi kimarsa da darajarsa, amma fa bai kai na malanta ba. To duk al'umman da ba su san kima da daraja ta malanta ba, to wa'annan al'umma kamar kifi ne a raba shi da ruwa, zai iya rayuwa ba zai yi rayuwa ba, zai lalace kuma zai halaka. To duk al'umman da ba ta san kimar malamanta ba, haka wannan a daraja yake. To shi ne Allah maɗaukaki ya ce Allah ba baya nufin zalunci ga talibai, shi sa ya turo musu ɗan saƙo. Wannan ɗan saƙo bayan ya wuce, wasu za su biye ba za su maye gurbinsa. Allah maɗaukaki yana son adalci, shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda ya kai Allah son adalci, shi ne dalilin da ya sa ya turo annabawa. Ya turo annabawa an yankan maka uzuri, har ma Allah ya yi alkawali wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, ba mu zama masu azabtar da bayinmu ba har sai mun turo da ɗan saƙo. Shi sa malaman musulunci ma suka ƙara wa juna ilimi akan ashabul fatara ko ahlul fatara. Shin ahlul fatara me ake nufi da ahlul fatara? Su ne mutanen da suka zo tsakanin wani annabin kafin wani sabon annabin ya zo. Shi wancan annabin ya shuɗe, wannan kuma gab da zuwansa amma bai zo ba, su ne ahlul fatara. Malamai na ahlus sunna wal jama'a suka ce sun rabu kamar haka. Ahlul fatara akwai wanda nassi ta zo a kansu cewa ƴan aljanna ne kai tsaye, to su ma sai a tabbatar musu da ƴan aljanna ne. Shine malamai suke cewa kamar Waraka bin Nawfal. Waraka bin Nawfal shine mutumin farko da ya haskaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi annabi ne, shine ma san shi annabi bane, saboda ya ga mala'ika Jibril ya rude ya furkita. Sayyida Nana Khadija bintu Khuwaylid ta rike shi ta kai shi wajen ɗan babbansa, shi ne Warqata bin Nawfal. Warqata bin Nawfal shi ne mutumin da Kirista ne shi, amma ya karanta Bible da Ibrananci da kuma Larabci. Sai ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya masa bayanin abin da ya gani, sai ya ce kai ne annabin ƙarshe. Ina ma da za a ce ina da rai lokacin da mutanenka za su koyi ka a garinka. Sai abin ya ɗaure wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai, saboda ya san ana ce mai al-amin amintacce a garin Makka, kowa ya yarda da shi. Sai manzon Allah ya ce awa mukhrijiyahum, ni ɗin yanzu za a kore ni a Makka? Saboda irin sanin girmama shi da mutanen Makka suke yi. Sai Waraka bin Nawfal sai ya ba shi fa'ida. sai ce lan yati ahadun billazi jikta bihi illa uliya wa ukhrida, babu mutumin da zai zo da sakon da kake da shi ya tsaya akan ta 100 bisa 100, babu compromising, yana nan akan wannan turban, wallahi sai an nuna mai adawa. Wa ukhrija, kuma sai an kore shi. Saboda me? Saboda sako ne wanda tabbakarin mutane ba ta san shi, sai daidai kun mutane. To Warqat bin Nawfal bai dade ba sai manzon Allah ya mutu. Imam al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa nasa ya fitar da asari lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mi'raji, yace an ya ga Warqat bin Nawfal a aljanna. Kaga Warqat bin Nawfal yana daga cikin Ahlul Badra, shi ne mutumin farko da ya fara sanar da manzon Allah shi annabi ne, saboda shi manzon Allah a karan kansa ma bai san shi annabin Allah bane. Wannan dalilin yasa nana Khadija kai tsaye ta yarda shi, saboda abinda ta ji kuma abinda ta gani ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na biyu suka ce Ahlul Fatwa, akwai wanda nassi ya nuna ɗan wuta ne, to dole kai ma kai ɗan wutan ne. Kaman Amru bin Luhay, Amru bin Luhay shi ne mutumin da ya fara shigo da gumaka daga Sham zuwa ƙasar Laraba, saboda shi malami ne, sun ɗauke shi tamkar malami, abubuwan da ya gabatar sai aka ɗauke shi hakan ne, sai suka bautata wa Hubal, gunkin da ake kira Hubal shi ya shigo da shi, aka sa shi a cikin ɗakin Kaaba ana bautansa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gansa an fitar da hanjinsa ta duburarsa, yana zagaye hanjin a cikin turke a wutan jahannama, saboda shi ne mutumin da ya fara tallata wa Larabawa gumaka. To kaga wannan nassi ne faɗi a kansu. Sai kuma magana ta uku, ba a samu nassi ya ce ‘yan wuta ba ne su ko ‘yan aljanna ba ne su, kai ma sai ka yi tawakkufi a kansu, ba za ka ce ‘yan wuta ba ne, ba za ka ce ‘yan aljanna ba ne. Amma duk wanda nassi ya zo a kan ɗan wuta ne kana tantama, to kai kanka akwai matsala tsakaninka da Ubangiji, don wannan ya kai ka ga ƙaryata Allah da manzansa zai ɓata addininka. Ba wani tawilin da za ka kawo a duniya ya samu karɓuwa. Nassi ne ƙarara ya ce ‘yan wuta ne, kai ne naka da za ka zo ka ce ba haka ba ne. Kuma nassi ne ƙarara ya ce ‘yan aljanna ne su, me naka da za ka zo kai tawili a kai. Ka tsaya a yanda nassin nan ya zo ba tawili. Wannan shi ne aƙida Ahlus Sunna wal Jama'a. To Allah baya nufin zalunci da bayinsa. Shi sa ma Allah da kansa ya ce wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Allah yana da nufin irada shar'an wa dinan wa amran. Allah yana nufin ya yi tuba zuwa gare mu, shi ne irada a nan shar'iyya, addiniya, al'amriya. Allah yana da nufin ya yi tuba zuwa gare mu, sai dai waɗanda suke son bin son rai suna so ku karkata, dukkan karkata ku ƙi bin abin da zai sa Allah ya yi tuba a gare ku. Allah ce وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كتوبا زوا جاء الله رجع تكبن كياكو مؤمني سبوا دكو سامر بوتا دنيا جلاهرة. هل ينادك كن دليل انك جاو ومسلمي أو نر الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله نسمى سيوا توبا سيزو دشي تسيغا تمبالغا masu yawan tuba, kuma Allah na son masu tsarkake kawukansu. Ashe kenan irada a nan diniya, shar'iyya, amriya. Allah yana son haka, shi sa baya nufin zaluntan bayinsa saboda adalci nasa sai Allah ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ard ku sani ku kuma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma fi samawati wa ma fil ard lillah dukkan abin da ke sammai da dukkan abin da ke kasai na Allah ne Wanda Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo sallan dare idan yana addu'a yana cewa Allahumma anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن كأنا بركويتي اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن الله كيني حسن صميدة السيدة جدا منك يجكنت ولك الحمد جدا بودياتا تبت غريكا أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن أين سيئن سمي بدا بقوي دا قصي بدا بقوي دا أبن تشتكين سجبا كدا ولك الحمد تبكو بوديا تاتا بتجريكا أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن أين ممن لكين سمي بقوي دا قصي بقوي دا أبن تشتكين سمي بقوي دا قصي بقوي جنة كلي sai ce wa laka alhamdu dukkan godiya ta tabbata gare ka laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin mulkin sammai da kasai guda bakwai naka ne Allah subhanahu wa ta'ala kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tabbatar da cewa mulkin sammai kasai guda bakwai na Allah ne to shine sai Allah anan yace walillahi ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke sammai da duk abin da ke kasai na Allah subhanahu wa ta'ala ne sai Allah yace wa ila Allah turja'u al-umur al-amra ranka takabbata ana mai da ita ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga anan bilisanil hal wa bilisanil maqal Allah yana ba da doka ne gare ni da gare ka in wani al'amari namu muna mai ya kamata mu mai da shi zuwa ga mu mai da shi ne zuwa ga Allah idan muka mai da shi zuwa ga Allah sai Allah ya warware mana shi amma idan muka ki muka daura shi zuwa ga wayenmu da dabaran mu da isan mu da ganin ikon mu sai Allah ya kyale mu da dabaran mu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'allaqa bi shay'in wujila ilayhi duk mutumin da ya rata ya zuciyarsa ga wani abu sai a kyale shi da wannan abun in dukiya kake tinkaho da ita cewa tunda kana da dukiya ko me kake so zaka samu sai a kyale ka da dabararka sai ka zo gashi nan kana gani kuma sai gagara idan mulki kake tinkaho da shi ai tunda kana da mulki dole duk abin da kake so zaka samu sai Allah ya kyale ka da dabaran nan na mulkin ga mulkin a hannunka amma abin da kake so ya gagare ka sai zaman lafiya ma a gidanka sai gagare ka saboda kana tunanin dabararka idan walwaka ne yana da kana ganin cewa duk wanda ka kalla zaka bi zaka ai ba abin sai Allah ya kyale ka da dabararka sai ka gama lissafi ka gama lissafin sai ya gagare ka ana ganewa Allah yana nuna maka iyaka akwai mutumin da na sani shi wato ya kai matsayin digirinsa guda uku ne a psychology. Kaga karewar sanin kan mutane ko yana da degree uku. Matarsa tana da degree uku a psychology. Yarsa tana da degree uku a psychology. Amma sai ga al'amari ya rikice musu a gidan, an kasa gano matsalar yar da mijinta. Ita uwar ta kasa ganewa, shi ma mijin ya kasa, baban kenan ya kasa ganewa. Sai aka bin magana, da na je na fara magana da uban, sai ya ce shi fa ya riga ya yi mikin din rayuwa, saboda haka shi bai same shi ba. Irin kawai ita ma uwar ba wani magana tangible. Ita ma yar dai duka dai duka sai kasance ba wani magana tsayayye, an kasa gano matsalar. Sai na ce to su ba da dama an zauna da yar. Tunda matsalar ta ce baban ya kasa warwarewa, maman ma ta kasa warwarewa. Tana fara magana ɗaya biyu uku, minti goma ba mu yi ba. Sai na ce ga matsalarki. Ke matsalarki kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza tsakaninki da mijinki. Ta ce gaskiya ne. Ya ce wannan duk shi ne damuwarki? Ta ce eh. Sai na kira uban, sai na kira uwar, sai na ƙara nanata musu matsalar kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, ita ce damuwar yake da mijinki da mijinta. Haka ne? Ta ce eh. Ta ce eh. Sai uwar ta kalli uban, uban ya kalli uwar. Sai na ce ku kira mijin. Haka kira mijin. Sai na ce matsalarka da matarka kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ne. Sai ce eh, haka ne malam. Sai ya ce to eh, a bani dama za mu gyara, ni da ita za mu warware insha Allah. Na yadda, ina da nawa kuskuren a wuri kaza da waje kaza, za a warware. Sai na kalli yan na ce za ki koma? Sai ta ce eh. Amma da ta ce wa baban ba za ta koma ba, ta ce wa maman ma ba za ta koma ba, ita kawai dai a raba su kawai. Sai baban ya fara kallo na kom kai waye kuma? Maman ma ta fara kallo. Sai yar ma ita ma sai abin ya irin ya daure musu kai, watanta uku a gida an kasa gano me matsala. Sai na ce to kaga wannan Allah ya nuna muku karshenku, ba kuna tunanin kwanya ba, to an kyale ku da kwanyanku. La uban wala uwar wala yarinya, duk abu sai ya lalace. Kuma wallahi da shigana da fitana dududu ba wuce minti 20 ba gidan an gama, watansu uku sun kasa warwarewa. Kaga wannan yana nuna musu cewa Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da kai ce kai wayanka ne, Allah ya halitta da baraka. Amma da sun maida al'amarinsu zuwa ga Allah, cikin kankanin lokaci Allah zai warware musu. To kaga wannan ayar bi lisanil hal wa bi lisanil maqal tana nuna mana cewa wa ila Allah turja'ul umur, zuwa ga Allah ake maida al'amari. Kaga sai ya gina shi akan ko mabdin ala al-majhul. Wanda yake da imani zai maida ne al'amarinsa zuwa ga Allah. Wanda kuma bai da imani bai yadda da Allah ba, kuma bai yadda Allah shi kadai zai warware masa al'amarinsa ba, kaga sai a kyale shi da dabarar shi kuma. Amma shi mumini yana maida al'amarinsa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga tamkar Allah subhanahu wa ta'ala yana koya mana a matsayinmu na bayinsa mu maida al'amarinmu zuwa ga Allah. Shi sa yake cewa wala rubbana bilatin yadhiqu biha al-fata zar'an wa inda Allah minha al-makhraju daqat falamma tahkamat halaqatuha furijan wa kuntu adhunnaha la tufraju. Fi riwayatin wa kana yadhunnaha la tufraju. Da yawa daga cikin matsaloli idan suka bujuro wa ɗan adam, ta sa shi cikin ƙunci ya rasa yadda zai yi. Amma mafita na wurin Allah. Idan mutum ya shiga ƙunci ya rasa yadda zai yi,
in ya maida al'amari zuwa ga Allah sai Allah ya warware ka lokacin ya gama sujuda yana ganin cewa shi fa wannan al'amari bai san yanda zai kasance ba sai kaga Allah ya warware masa shi akwai ya ce ta samu masoyi tana son shi yana son ta kuma Allah ya kaddara yana da addini kuma yana da sana'a yana da komai sai dai hanyar da aka same shi ba ta aure ba ne cikin shegu aka yi aka haife shi ita kuma yarinya ga ta ustaziya shi ma ga shi Allah ya sa yana da addininsa yana da komai yana da sana'arsa kawai sai iyayen suka ce su fa alam fitur ba za su aurar da ita ga shi ga wannan mijin ba ita kuma yarinya ta ce a kawo mata nassi sai ya ce ka a aure shi uba ya kasa kawo nassi uwa ta kasa kawo nassi to Allah ya kaddara ita mamar ɗaliba ta ce sai ta kira ni ta ce wannan akwai matsala na ce me matsalar kana ina ne take ina office sai ga ta nan ta zo office ina da yarinyar sai ta kaya min gashi mun yi da ita ta ce a kawo min nassi sai da muka zauna da uwar tukunna minti 10 ta mun bayani sai ta kira yar tana zuwa ta murfike fuska abusan kamdari ta shigo tana shigowa kawai da ta zauna ta ce kana sai yarinyar ta zauna ta ce mallam ka dai ji bayanin sai na ce eh ina ce ke ne ce me matsalar ki tace nasi qur'ani ko hadisi saboda love dey shock up kuma tana so kawai aka mata nasi sai maman tace za ta mata kawa jarati a kyale ta malam ne kake magana da kiya a wacce ka amayo abin da ke cikin ta sai uwar tana so ta kai duka sai nace a'a babu dama sai maman ta fita ta zauna a waje sai nace mata ke kina tunanin iyayenki ba sa kaunanki ne sace ita ba ke ba nace za ka mata ba kawai ba wani bayani sai nace babanki da mamanki duk suna kaunanki babu wani nace na aya ko hadisi da yake kada a aure shi sai tace to shi ke sai nace amma kin san dalilin da yasa babanki da mamanki suka kiyada sai ta ce a'a sai nace to mutanen arewa koyi abu ne mai sauki a wurin su nace yanzu in suka bacci kika aure ki duk ranan da wani abu ya taso na rashin jituwa tsakanin ki da shi da wa za su zauna waye uba waye uwa nace wannan dalili shine dalilin da yasa babanki yace bai yarda ba ba wai dan ya tantance aure shi ba nace kuma su iyayenki sai an musu gori wata rana za a ce mu alhamdulillah ƴaƴan mu sun samu maza an aure su kowa ya san uban su da uwar su amma wasu shegu suka aura nace wannan kalmar za ta yi wa babanki da mamanki ciwo to wannan dalilin yasa suka ce ba su yarda ba nace bugu da ƙari gidan da za ku je in an yi auren in matan sun san labarin shi tun da anguwan ku suke duk ranar da kika bata wa tarai za ta ce ah ni mai gidana ya kowa ya san uban shi da uwarsa wata ta nuna mun uban mai gidanta da uwar mai gidanta shegu suka aura nace a lokacin ke kuma zaki tana dama da takaici wannan dalilin yasa babanki da mamanki suka ce ba su yarda ba sai nace bugu da ƙari ya za ku zo ku haifa in wani abu ya hada su da wasu yara za ce shegu babanka ubanka shege ne in ma danki yazo ya ce maman me yasa kika aure shege ku san me zaki bada sai yarinyar ta fashe da kuka ta dinga kuka kukan sai ya zaburar da maman sai ta fito ta shigo tana shigowa sai nace zaki aure shi sai ta fara fashewa da kuka ta ce ta hakura sai wanda ta ce malam me kai mata wata mu uku yarinyar nan ko kallon ba ta yi ta dinga kuka sai nace ki hakuri kaddara ce ta zo ki yi laifi ba wannan dalilin yasa shari'a ta haramta zina saboda yana jawo yana bata al'amura ta yawa sai ta share hawayenta sai nace ba ni nan mutum dalili sai nace zan tambaye ki ki hada ni da shi saboda a fatan an kawo min kistin da wata kuma yarinya duk wanda yazo neman ta ta ma haddace Qur'ani duk wanda yazo neman ta aka ce ita ma ta hanyar shege aka haife ta sai gudu wata kuma ma haddace Qur'ani gashi sai aka ce min akwai wani amma daga Abuja yazo shi ke san cewa ba hanyar da aka samu da ita ba kuma dan wani gari ne sai aka faɗi sunan garin ba na zo ambaci sunan garin sai na ce to abinda ya sa na ce ki bani lambar idan wancan din bai aure ka ba sai in hada su su biyu in suka yi aure ai ba wanda zai mu wani godi ko na ce bugu da kari ko ke din nan din ranar da ya hada miki zafi a gidan sai kin ce ni alhamdulillah in ma ya zage ke ce ubanki zaki ce alhamdulillah ni ina da uba wani ya gaya min ubanki kuma na ce wallahi wata rana in ranke ba shi zaki mai haka ce to akwai dalilai da yawa da shari'a ta haramta irin waɗannan abubuwan saboda mutunci da kima wallahi sai ta fashe da kuka shikenan ikon Allah ita kuma wancan kafin in ce abin da sai aka ce wancan fa ya riga ya aure ta nace to alhamdulillah wa kafallahu al-mu'minina al-kitab shikenan ya aure ta ya tafi da ita Abuja nace to kaga ma ba samu sauki ba Kaduna bane dan in a Kaduna ne wallahi ji wani ya zo ya gaya mai ya rada mai ka san mutane akwai gulma to kaga irin wannan duk wanda ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah sai kaga Allah ya haskaka mai ita wannan ba ta maida al'amarinta zuwa ga Allah ba ta yi sajuda Allah bai kawo wanda zai aure ta ba ko da ya sani kuma ya ce yana son kayan shi ba haka abin mai kayan sa mana ba shi kenan ba Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون wannan aya kace take nuna darajar al'umman manzon Allah ya dara kowace al'umma daga zamanin annabi Adam zuwa nan ba a taba yin al'umma irin al'umman manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi a cikin sahihinsa karkashin wannan tafsirin wannan aya daga Abu Huraira Allah ya kara yadda a gare sa yake cewa Abu Huraira Allah ya kara yadda a gare sa yace kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas qal sai Abu Huraira yace خير الناس للناس كل mutane mafi alkhairi a cikin duniya cikin duniyar mutane ba mutumin da yake al'umma manzon Allah alkhairi wannan ba karamin falala bace tuna bihim yace za a zo da su fi salafil fi a'naqihim حتى يدخلوا في الاسلام ذا ازود سو كتا اويان سو انا سلتا مسو دن سو شiga musulunci sai siki Abdullahi dan Abbas tujmani alquran da Mujahid bin Jabr da Atiya al-Awfi da Ikrama da Afa da Ar-Rabi'u bin Anas kansu suka ce abinda ake nufi da khayru ummatin ukhrijat lin-nas yani khayrun nas lin-nas ku ne mutane mafi alkhairi da aka fitar cikin mutane wato tunda Allah ya halicci duniya tun daga zamanin Annabi Adam zuwa yanzu babu mutanen da suka kai al'umman manzon Allah alkhairi. Allahu akbar. Kaga wannan karamin falala bace. To wannan ayar shine Allah yake fitar da wannan khairiyya ta al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duniya da lahira babu wanda ya kai mu. Imam Ibn Kathir yace wal ma'ana annahum khairul umami wa anfa'un nasi lin nasi. Mu ne alkhair mafi alkhairin al'umma, kuma mu ne muka fi amfani a cikin duniya babu mutanen da suka kai mu amfani. Wanda Allah ya fitar a doran ƙasa. Imam Ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa daga Muawiya bin Haida da Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i da Imam Ibn Majah da Imam Hakim a cikin Mustadrak nasa yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace antum tufuna 70 umma mu dinnan muna cika al'umma 70 ne antum khairaha mu mun fi alkhairi mun fi al'umma 70 alkhairi wa antum akramu ala Allah azza wa jal ko a duniya mu ne muka fi karamci a wurin Allah. Allah ya fi ganin mu da karamci akan duk sauran al'umman da suka jure na saboda dalilin wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muka samu wannan falala saboda annabin Muhammad ya fi kowane annabi daraja a wurin Allah saboda haka al'ummansa suka fi kowace al'umma daraja a wurin Allah. Kai ko ga sunnan manzon Allah a ce ka yada ka tallata kana ganin abun banza ne sai dai ka tallata na mangufa amma na manzon Allah kana ganin ci baya ne idan ka nuna sunnan manzon Allah a aikace ko a gidanka ko a wajen sana'arka ko a wurin kasuwancinka kai ko a office ɗinka sai kai ne oga a office ɗinka ina abin da ka ji ko to amma kana ganin ka raye sunnan manzon Allah wani abu ne in amma magana addini ka ji ah ni fa ba magana addini nazo yi nan ma nazo neman kuɗi ne in ka zo magana addini ka je masallaci to amma kuma gashi nan Allah ya fitar da kai kai ne ka fi kowa alkhairi a cikin al'umman da suka shuɗe a baya to me yasa ba za ka bayyana alkhairin nan a gaishe a aikata ba. Allah ya ce kun san dalilin da ya sa muka fi kowa alkhairi gashi nan Allah ya ce ta'muruna bil ma'ruf kuna yin umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkar kuma kuna hana mutane daga aiwatar da munanan dabi'u. In dai kaga abu mai kyau zaka ce jama'a da Allah a zo ayi kaza za ku samu mutanen da ba sa yi sai dai su yi kum ba wai ya ga alkhairi ya ga ma ba ruwansa ya ga sharri ya ce ma kake yi ba ruwansa bal ma in kana alkhairin zai yi kokari ya dakile ka ne. To duk wanda yake da irin wannan dabi'a to yana da dabi'an Yahudawa a cikin al'ummar manzon Allah saboda ga abin da yasa muka fi kowace al'umma alkhairi inji Allah ta'muruna bil ma'ruf kuna yin umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkari kuma kuna hana mutane daga munanan dabi'u wa tu'minuna billah kuma ba ku tsaya a nan ba kun yarda da Allah kun yi imani da Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi ingantacce wanda Imam Ahmad ya rawaito sa a cikin musnadinsa daga Jabir bin Abdullah yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inni la arju an yakuna man yattabi'uni min ummati yawm al-qiyama rubu'ul janna yace ina fatan ni manzon Allah duk wanda ya ji ni za su zama ɗaya bisa hudun ƴan aljanna ranar tashin alkiyama. Bi ma'ana in ka kasa wanda za su shiga aljanna gida hudu mu ne za mu ɗauki ɗaya bisa hudun sauran al'ummomi shine ragowan guda uku za su ɗauka. A ruwayan Imamu Muslim sai ya ce da kuma ruwayan Imamu Ahmad ya ce fakabbarna in ji Jabir sai ya ce sai muka yi kabbara Allahu akbar suna jin daɗi sun makala sai annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arju an yakunu thuluthan nas ina fatan ku al'umma ta ku zama ɗaya bisa ukun ƴan aljanna.
Kala fa kabbarna, sai muka yi kabbara. Allahu akbar. Thumma qala arju an takunu shafara aljanna aw shafara ahli aljanna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bugu da kari, ina fatan ku ne rabin ƴan aljanna. Al'ummansa su ne ne rabin ƴan aljanna, wato duk duniya ba in aka tara rabi da za su shiga aljanna al'umman manzon Allah ne. Allahu akbar. Sahabbai suka yi kafara. Allahu akbar. Ai, wannan ba karamin ni'ima ba ce ko? Ka duba shi adadin mutanen da suka zo tun daga zamanin Annabi Adam, amma aka ce mu ne za mu kwashe rabi. Lallai Allah na ƙaunarmu, Allah ya bibita mu. Amma ga kanan an ce karaya sunna manzon Allah, kana ganin wani abu ne. Ga shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana maka bishara, gaya maka cewa ba kai yana daga cikin rabin ɗan aljanna ranar tashin alkiyama. Ya Allah ka sa muna cikin su. Kaga a cikin al'ummansa rabi ɗan aljanna ne, rabi ne ɗan ina? ɗan wuta. Rabi ɗan aljanna ne, rabi ɗan wuta. Wannan abin yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tu'minuna billah, kaga muhallin shayi kun yi imani da Allah, bayan umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna, kun yi imani da Allah ta gwaran tauhidi, kuke tsaki da Allah, ba kwa shirka a rububiyyarsa, ba kwa shirka a uluhiyyarsa, ba kwa shirka a cikin asma'u wa sifat. In za ku kira Allah za ku kira, kuma Allah kake kuke kira, ba kwa kiran ya banta ta ya ilu, ya rata ta ya ilu, ya waye ya waye, ya ilu ya ilu ya ilu, ba a yin wannan. Ba sa yin wannan, kawai Allah kake kuke kira. Sai Allah madaukaki ya ce walau amana ahlul kitabi, da wa'annan yahudawan da ke Madina, banu Qurayza da banu Kainuka da banu Nadir da kuma nasaran Najran da suka zo suka yi ta musu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Annabi Ibrahim, kowa na cewa nashi ne. Allah ce da za su yi wannan imanin da ku sahabbai da al'umman manzon Allah kuka yi? Sai Allah ce lakana khairan lahu, da hakan ya zama musu mafi alkhairi. Sai Allah ya ce minhumul mu'minuna, a cikinsu akwai mu'minai, wa aktharuhumul fasiqun, su ahlul kitabi akwai mu'minai irin su Abdullahi ibn Salam. Sai Allah ya ce amma mafi yawan su mutanen banza ne. Allah ka shirye da mu, saboda yanayin lokaci a wannan gabas za mu tsaya, idan Allah ya raya mu zuwa gobe sai mu yi dauraya akan ayar, sai mu ci gaba daga ƙarshe insha Allah subhanahu wa ta'ala, wanda gobin muke fatan za mu kulle karatun nan.
Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mai tambayar ne tsara malam lafiya.
Amin.
Malam dan Allah, ina so a ƙara yin bayani akan zakatul sidi.
Zakan kono, wato Allah ya ballanta zakan kono a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan abinci ya yalwata da talakawa, sa'annan kuma a kankare maka wasu kurakurai a lokacin da kake azumi a yi su, ta dalilin zakkan kono za a kankare maka. Saboda haka ya ce hadisin Abdullahi dan Abbas, ya ce tu'matan lil masakin wa tuhuratan lis sa'imi min al-lagwi wal rafath, abinci ne ga talakawa. Ranar idi mutum ya zauna hannu baka hannu ƙarya, ba abinci a gidansa, akwai a tashin hankali. To shi za aka ce a karkasa a bada, kaga ko ba komai dai in aka bashi, ko da ba yi da nama, in dai shinkafa aka bashi, ai zai sa man gyaɗa da yaji kuma a ci, an ci abinci. Yanda yaron mai kuɗi yake an ci abinci ya ci kaji, shi ma ya ci abinci ya ci shinkafa. To naman mai kake da shi bai wuce shinkafan, a zan ne kawai bambancin ko? To saboda haka shi ma ya ci abinci. Wannan shine hikimar da yasa aka fallanta ta, da Allah ya fallanta ta. Kuma ana fitar da ita ne kwana biyu kafin Idi, wacce tafi falala, wacce aka fitar da ita ranar Idi kafin a je sallah. Manzo Allah ce wanda ya fitar da ita kafin Idi, to zakka ce karfafiya. Amma in an dawo daga Idi baka fitar ba, sai ka ce za ka fitar a wannan lokaci, manzo Allah ce fa hiya sadaqatun min as-sadaqat, sadaka kai amma ba zakkan kuno ba. Allah ya sa mu dace.
Assalamu alaikum.
Amin.
Ana ya halatta mutum ne mai tsarkar farko zo domin da wani cikin wani zai fara da iyalansa?
Eh, ya halatta amma in ba dan maula ba ne kai. Wasu akwai wanda sun maida maula sana'a kuma yana aiki yana samun kuɗi amma in yana ganin wannan ya wuce da to in ba irin wannan bane ba za a baka ba. Amma idan ka cancanta akwai mutanen da zaka ga sun cancanci a basu amma saboda kullum zaka ganshi face-face ba za ka yadda cewa yana cikin damuwa ba sai a tsallake shi a akwai mutane haka ko saboda za ka ganshi face-face irin wannan babu laifi dan ka ce dan Allah wani gida na ba abinci ina son zakan konan da kake fitarwa dan Allah a tana da ni a bani irin wannan babu laifi in ka faɗa haka amma wanda yake sana'an shi ka san cewa hakan shi kenan duk inda ya ga mutum sai yayi maula to kakka ba shi eh
yanzu sai shi na mutum wanda idan yayi kyauta sai na kuma ne wannan da yake kyautar gori
baya bata aikinsa ya bata ladansa ya yi wallazina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha Allah ce ya ku wanda suka yi imani ku bata kyaututtukan da kuka yi sadakokin da kuka yi da gori da cutarwa saboda haka in ka ba mutum ka bai gori ka bata ladanka saboda haka qaulun ma'rufun wa sadaqatun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yajma'uha adha magana mai daɗi ya fi alkhairi da ka ba mutum kyauta kuma ka bi shi da cutarwa ai ni na taimake shi ni na ba shi kaza an zo wacce kai ma naka ne aro ba ne Allah ya baka in Allah ya ga dama ya kwace kai ya za ka yi mutane nawa ka sani da suna da dukiyar yanzu ba babu shi to saboda haka kakkace abin nan idan Allah ya azurta ka aro ne ya baka dukiya dan kai wa wani abu kakka masa goyi in ka masa goyi na farko ke baka da ladan kuma kana da zunubi kuma ka cutar da wannan mutumin sai ka roke shi ya yafe maka kuma in ba haka ba aikin banza kai kuma baka da ladan na'am
yau ne ce assalamu alaikum alaikum ce malam ina so a sanya mahaifiya ta a cikin addu'a ta rike ba ta da lafiya Allah ya saka da alkhairi
amin muna fatan Allah ya ba mahaifiyarta lafiya ya tada kafadarta da ita da duk sauran iyayenmu mata da suke kwance a gida ko asibiti ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya kai kuma Allah ya baka wanda za ka ɗaudawainiyar rashin lafiyarta da kuma a kulawa da ita musamman wannan ya tuna min da wani ɗalibinmu a nan Kaduna State University ina musu yanzu shekaransu huɗu kenan ko biyar da suka gama ina musu fadakarwa akan mahimmancin kyautata wa uwa da uba wannan ɗalibi sai ya ce malam ina da magana ya ce malam ina da yayi kuma dukkansu suna da arziki mahaifiyata ta yi rashin lafiya aka kwantar da ita a asibiti ya ce na fara kasuwanci da jarun 30,000 kenan ya ce wallahi malam aka kwantar da babata a asibiti yayyina duk suna da kuɗi za su iya biya ya ce amma ba wanda ya biya a cikin yayyina baba na shiga tashin hankali ya damu ya ce malam wannan jarin da nake da shi na 30,000 na ɗauka na ba mahaifina na ce biyawa baba ta kuɗin asibiti ya ce baba na ya fashe da kuka ya ce ka ce kan in wulakanta ya ce kai ma ba za ka wulakanta ba ya ce baba ta ita ma ta fashe da kuka ta ce ka ce kan mu wulakanta kai ma ba za ka wulakanta ba ya ce malam shi kenan an gama sai na dawo hannu baka hannu kwarya na zauna ina ta tunani ya ce iya gari na kenan kuma iya shi na ba babana ya biya wa baba ta ya ce wallahi malam ina zaune ban sani ba kawai sai na ji wani ya kira ni a waya sai ya ce wane turo min a kan nan banka ya ce malam ban san waye ba kawai sai na tura mai a kan nan ba ya ce ko minti goma ba a yi ba sai ga miliyan uku a cikin akawuntina kaga kai 30,000 ne aka mai da ita na miliyan uku ya ce malam daga nan iya miƙewa ta kenan da na samu arziki ya ce kawai shi kenan harkan kasuwanci ya ce
da sallah ma yazo na cewa mamana rabon 150,000 duk kawayen ta sai da tagaya musu saboda ne tana kuka tana farin ciki waye ne wannan dana ta yayi ne ya zabu ne arziki har yana mata kaza da kaza barin ta kaita maka yanzu haka shekara 2 kenan da suka wuce ya kira ni yace malam na samu aiki a kafar ko dauke ni aiki a kafar yana da shago a nan kasuwa babba yana harka yace amma tun da ya samu aiki a kafar yace malam zan tafi kafar amma na sa ka a matsayin referee dina saboda koda wani abu ya taso malam kai za a nema a kaina saboda haka yanzu haka yana kafar ya samu aiki kuma da albashi mai tsoka yanzu sakamakon hidimar da yayi wa to kai ma ina fadin wannan ne saboda in karfafa ka duk abin da zaka yi wa mamanka ba kai asara ba Allah ya sa mu dace injiniya ya ce ma da baba yana kishi kenan to ai naka ce iyaye ai an gama ai baka da wasu duniya da ya wuce su abin da ka mallaka a duniya ta dalilin su ne ko biliyan kake ba babanka duk wata wallahi baka saka mai ba in kana da kuɗi kana ajiye mai triliyan kullun wallahi baka saka wa babanka ba saboda sirrin zuwan ka duniya shine kai musaddara babanka ma bayan an haife ka ya doke ka bola ya je jefar da kai ya fita daga harkar ka malaman tarbiya suka ce a lokacin da yake bukatan taimakon ka da kulawan ka kenan amma wani yana cewa ai shi baban shi ya cuce shi ai kaza kaza wallahi zaka gane kuranka ka je ka gyara Allah ya sa mu dace abinda muka karanta daidai Allah ya kama wanda muka yi ta kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya dafa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya gyara mu a cikin Firdausul A'la shugabannin da ya zuta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon Allah ya tausasa zakatun su ya sanya musu kaunan mu da begen mu da tausayin mu ya sa su yi abinda zai amfane mu duniya da lahira duk abinda zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muna roƙonka ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokarka ba ya Allah muna roƙonka waɗanda ka jarabce su da ba su suka a cikin mu ka yaye musu ka ba su ikon sauke wannan nauyi da ke kansu ya Allah mu kuma muna roƙonka duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu ɗaurawayen iyalan mu da shi mu taimakawa addinin mu mu taimakawa ƴan uwan mu mu taimakawa makwabtan mu mu taimakawa dangin mu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka waɗanda aka jarabce su a cikin mu da ƴaƴa kangararru maza ko mata ya Allah muna roƙonka ka shirya musu da su ka sa su zama masu kyautata musu kamar yanda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da ƴaƴa na gari waɗanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addininka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addininka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira rasulai a cikin mu wanda suke burin aure ba su samu ba ya Allah ka basu waɗanda kuma suke da mata sai suna burin dabiyu Allah ka basu wanda kuma suke da dabiyu suna kokarin neman ta uku Allah ka basu kuma ka yassare musu wanda kuma suke da na uku suna neman na huɗu ya Allah ka ƙara musu kuma ka basu ikon sauke nauyi wanda kuma suke da huɗu ya Allah ka ƙara musu hakuri da juriya da zamantakewa na alkhairi tsakaninsu da iyalansu ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutum mu tazo da mu da masu kallon mu da sauraro ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa Firdausul A'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk